rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Ina godiya ga Allah madaukaki da ya bamu ikon haduwa a darasin mu na Ramadan Mubarak. A yau muna ranar 21 ga watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzon Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya dace da ranar 10 ga watan wato 3/2026. Lokaci kuma a zahar insha Allah 12:24, la'asar 3:08, magariba 6:18, isha'i 7:29, alfijir 5:09, gobe zai rage zuwa 5:08 insha Allah. Sai kuma lokacin fitar rana 6:19, shi ma gobin zai rage zama da 18. To alhamdulillah, muna so ne mu yi magana akan wato ni'imar da Allah ya mana, kuma wato ba ma kula da ni'imominsa ta hanyar da suka dace sai lokacin da aka rasa su, kuma a zauna ana da an sani. Ni'imomin Allah hanyoyinsu suna da yawa, amma babbar ni'ima daga cikinsu akwai ni'imar wato dukiya, abinda Allah yake ba mu sawa'un dukiya farin kuɗi ne, dukiya na duk wani abu dai wanda mutum yake da shi, damar da Allah ya bashi. Ita dukiya tana daga cikin ni'imomin Allah zuwa ga bayi, kuma tana daga cikin ƙawar duniya, adon duniya, kamar yadda Allah maɗaukaki yake cewa a suratul kahf, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya.
Na'am.
Wato dukiya da ƴaƴa kayan ado ne na rayuwar duniya. Mutum idan yana da su zai ado da su a nan duniya, kuma kar su shagaltar da shi ga lahiransa. Sai sa Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim. Abin sani dai lalle iyalanku da dukiyoyinku fitna suke. To wannan fitna idan mutum ya yi hankali ya sarrafa shi ta hanya mai kyawu zai zama ni'ima duniya da lahira. Babu shakka dukiya tana daga cikin abubuwa na laruran rayuwa ne cikin rayuwar mutane, da maslahar gudanar da wato mu'amalar su tsakaninsu da mutane da bukatunsu da suke saya. Mutane masu hankali sun san cewa lalle dukiya tana da amfani, hatta mara hankali ma ya san dukiya tana da amfani, amma mai hankali shine ya san dukiya tana da amfanin da zai iya sarrafa ta zuwa wato abin ya bunƙasa a nan duniya, kuma ya bunƙasar a lahira ta hanyar ciyarwa da zai yi ta hanyar neman yardan Allah. Kamar yadda Allah maɗaukaki wato ya yi umarni akan cewa bawa ya nemi dukiyarsa ta hanyar halal ba ta hanyar haramun ba. Allah maɗaukaki ya yi wa nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, ya ku mutane ku ci abin da ke cikin ƙasa wanda Allah abin da Allah ya tsirar muku ko ya kawo muku, halal ne da dadde wanda yake za ku ci cikin ni'ima da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah maɗaukaki ya yi hani akan tozarta dukiya ko wulatanta dukiya ko barnatawa ko baiwa waɗanda ba su dace ba. Shi yasa Allah maɗaukaki ya ce wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama, da dai kada ku bawa sufaha wawaye, kada ku ba su dukiyarku da Allah ya ce ku ne tsayayyu a kai. Kada ka ɗauki dukiya ka baiwa wanda bai iya sarrafawa ba ko shekarunsa ba su kai kimar wato ya san kimar dukiya ba, kana bashi yana tabziri ko saboda tabin hankali ko na rashin lafiya. To Allah ya hana a ba su dukiya, ko naka ne ko nasu ne, hatta nasu ba za a ba su ba. Kaga hatta marayu da za a ba su dukiya su, Allah ya ce wa batalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilayhim amwalahum. Ku jarraba marayu har in suka kai manzilin aure suka kai balaga, kuma kuka natsu cewa wato akwai natsuwa tare da su, anastum minhum rushda, kun lura cewa suna da shiriya, za su iya rike dukiyar su sannan a ba su, ba wai don kawai hinda dukiyar sa ne a bashi ko ta yaya, ba haka bane. Kuma a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai abubuwan da Allah ya karhanta muku, wato akwai inna Allah ta'ala yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasa, akwai abin da Allah yake son ku da su guda uku, akwai abin da Allah bai son ku da su guda uku, to abin da Allah bai ya son mu da su guda uku nan a ciki annabi ya kirga da ida'atul mal, wato barnata dukiya. Saboda haka ne Allah madaukaki ya haramta wuce iyaka da kuma barnar dukiya ta dukkan surori wanda mutum zai je taba ko dukiyar wani zai taba ta hanyar da ba a yadda ba. Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Da dai kada ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku ta hanyar ƙarya ko kuma ku je kuna karkatawa wato ga masu hukunci don ku ci dukiyar mutane. Kada ka je ka hada wani da hukuma ta yadda za a caje shi ko a karbi kudinsa sai a baka kai maka sonka, kaga, ko kuma ka je ka hada su da hukuma, hukuma ta shiga tsakani ta ga cewa kai ne da gaskiya don ka iya magana don kana da lauya a kwace abun wani halitta a baka. To duk wannan nau'uka ne na cin dukiyar mutane ta hanyar da shari'a ba ta yarda ba. Kada mutum ya ci dukiyar da ba tashi ba sai ta hanyar da shari'a ta yarda masa. Allah ya ce alhali kun san cewa haka din ba daidai ba ne. Kamar yadda Allah madaukaki ya haramta sata, ya sa haddi ga wanda ya yi sata wanda za a tsaye da shi a kansa dalilin satan da ya yi, don nuna cewa taɓa dukiyar wani haramun ne. Ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Ɓarawo namiji da ɓarauniya mace, Allah ya ce a yanke hannayensu, wannan sakayya tana abin da suka aikata kuma uba ce gare su daga Allah. Allah shi mabuwayi ne mai hikima ne. Allah ya kawo wannan hukuncin ya san halin bayinsa, da bayi za su kiyaye wannan dokar to dukiyar bayi za su kubuta. Amma da aka ce Allah bai iya hukunci ba, ku kuka iya, sai Allah ya barku da halin ku kafin ku gama da shi, sai kaga an yi an rasa wato maganin sata. Sai makaruwa yake yi kullum da salonsu daban-daban, kwace ne da karfin ne da hanyoyin dabarun ne, ga sunan dai ba hanyar da ba a sata sai dai ba a gani ba. Wani ma da an karbi kudin wani ana bin shi da Allah ka bayar yana ta zagayawa ya ba ya ce ya ce kaza can karshe da aka ce to shikenan na barka da Allah, sai ce to ai tuni ma da ka bani da Allah. Kaga wannan yanzu ya yadda za a yi hisabi, ya yadda akwai sakayya, ya yadda zai tsaya a gaban Allah in aikin sa bai yi ba ya shiga wato wuta, wanda yadda da Allah zai faɗi haka. Wai in ka bar shi Allah, wani ma in ka ce Allah ya isa sai ka wani ma ka ce Allah ya isa, ba ma wanda ya cin ba wani ma a ƙara masa a ce Allah ya isa. Wato duniyar kaɗai aka sani, ɗan jin daɗin nan dai aka sani, ba a tunanin gomawa ga Allah. To daga cikin hanyoyin ɓarnata dukiya akwai al-israf, mutum ya yi wuce iyaka wajen wato amfani da dukiya ya yi ɓarna. Wannan israf din nan shine wuce iyaka wajen cire dukiya ta kowace irin hanya, sai dai in ta hanyar bin Allah ne. Idan mutum ya bada dukiya da yawa wajen aikin alkhairi ba za a ce ya yi ɓarna ba, amma in dai ba hanyar bin Allah ba ne to ko da kaɗan ne sunansa israfi ne. Saboda haka ne Sufyanu Thawri yake cewa ma anfaqtu fi ghairi ta'ati llahi, yake cewa ma unfiqa fi ghairi ta'ati llahi fa huwa sarf, duk abin da aka ciyar ba hanyar bin Allah ba sunansa barna ne, wa in kana qalilan ko da kaɗan ne. To kaga ko mun kankanta abun in dai a wajen sabo ne, ko mutum ya cire naira 100 ya yi caca to haramun ne, amma in ka cire miliyan 1 ka bayar wajen ciyarwa fi sabilillah ko taimakawa gajiyayyu ko yi wa mara lafiya jinya, wannan bai zama barna ba. Haka ma kamar yadda Ibn Abbas yake cewa man anfaqa dirhaman fi ghairi haqqihi fa huwa sarfun, duk wanda ya ce da dirhami guda ba bisa haƙƙi ba to wannan abin sunansa barna ne. To addinin musulunci ya hana mutum ya yi barna a shar'ance, domin yana daga cikin munanan ɗabi'u wanda wato zai dawowa wanda ya yi ɗin da wata annoba ta azaba. Sai yasa Allah maɗaukakin sarki yana umurtan mu bayi ya ce ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, ya ku ƴaƴan adamu ku ɗauki adonku a duk lokacin sallah. Khudu zinatakum, ana ku rufe al'aura ku yi tsafta yayin da za ku yi sallah. Duk lokacin sallah ana son mutum ya zama cikin tsafta da tahara da zai shiga ibada. Sannan ya ce wa kulu washrabu kuci ku sha, sai ya ce wala tusrifu, kar ku yi barna, kada ku yi barna. Kaga an umarce mu da muke mu sha masu kyawu, amma banda barna. Innahu la yuhibbul musrifin, lalle shi Allah bai son masu barna. Yana da cikin barna a cikin dukiya ko a cikin ci, mutum ya dafa abin da ya fi ƙarfinsa, ko mace ta dafa fiye da abin da ake ci. Yau da gobe za a iya sanin me ake bukata, to a yi amfani daidai abin da ake bukata. Amma idan aka yi shi da yawa ba mai ci, wallahi barna ce. Ko tuwo mara ɗaya kika wuce da shi da gangan, a wajen Allah barna ce. A yi gwagwarmawar abin da za a yi. In kuma akwai waɗanda dama an shirya musu, ko ana tsammanin zuwansu baƙi ne, wannan wani lokaci a shirya, wannan wani abu ne. Amma haka kullum a dinga shanye abinci, ko kullum a dinga zubar da abinci, wannan barna ne. To ba a son mutane su yi barna a wajen ci. Hakan nan mutum ya zuba bayan an dafa, an kawo a kula ko a kwano ko a kwariya ko ina, sai gashi an zo ana ɗibawa, kowa ya ɗiba gurguna abin da zai iya ci. Wani saboda yana ɗan jin yunwa kaɗan, sai ga yana da buri, sai ya zuba da yawa. In ya zo ya fara ci kuma ba zai iya ba, wannan da ya ɗiba ya zama barna. Da ya bari wasu za su zo su ci, to shi ya zuba bai iya ci ba. To mutum ya ɗauka gurguna abin da zai iya ci. In ba za ka iya kimanta cikinka ba, to ka ɗebo kaɗan ɗin. In ka zo ka ci ya ƙare, kaga kana da buƙata, kaga za ka iya ƙarawa. Maimakon ka zuba da yawan da ba za ka ci ba, shi kuma ba zai yi a mayar a ajiye ba. To wannan manau'i ne na barna. Allah maɗaukaki yana yaba waɗanda suke bayan Allah da suke ciyarwa ko suke ci ba tare da barna ba. Ya sanya su cikin bayan Allah na ƙwarai. Yake cewa walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Sune waɗanda idan suna ciyarwa lam yusrifu, ba sa barna, sai in bai isa ba kuma a sake bayarwa a dafa. Wannan yayi barna yayi yawa. Aunawa ba laifi ba ne, a kimanta abin da ake amfani da shi ba laifi ba ne. Don al-istisar shi ma nisbul ma'isha ne. Mutum ya san ya yake sarrafa abin. In kuɗi kake samu albashi ne, a duk kake kawo buhu a gida, ka san cewa wannan zai kai ku sati nawa, zai kai ku wata, ya sayo wannan ya zo da shi, in an dafa gobe kuma ya fita ne ma, ya zo a dafa. Wannan ba laifi ba ne, daidai ne, haka Allah ya ce. To amma wanda yake da ɗan samu, yanzu a ce kana ɗaukan albashi, a wata ne kana ɗaukan albashi, in za ka sayi abinci za ka iya sayan ko abin da zai kai ka wata. To amma ka saye, ka ɗauki albashinka, kai da kake samu 60,000, 70,000, 100,000, 200,000, kana samun albashi, sai ka zuba kuɗi a jihu, sai ka je ka auna shakaka ɗai biyu mai a leda ka kawo gida. To ka ce, a ce duk wani abin da ake nema a gida ba wai sai kayan abinci kaɗai ba. Wani lokaci za a ce maka babu sabulu, babu waye, kullum za a dinga jele-jele-jele ɗin nan. In har akwai, me yasa ba za ka saya abin da zai kai ka kwana biyar ba ko sati? In kana da ƙarfi maka sai na wata ka aje. Ana buƙata, ana amfani da shi a cikin asiri rufe. Kuma a wajen sayan ma za ka ga akwai sauki fiye da wanda yake sayan ɗaya-ɗaya kullum. Walam yaqturu, ka ga tsaka-tsaki ne. Kuma a ayar Isra'ila cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutaha kullal basti fataqu'uda maluman mahsura. Kada ka sanya hannunka ya zamanto a daure a wuyanka, maghlulan ila unuqik, wato hannunka a daure ma'ana baya bayarwa, kullum baka miƙarwa. Sannan wala tabsutaha kullal basti, kada kuma ka shimfiɗa hannunka gaba ɗaya shimfiɗawa, duk abin da kake da shi ka bayar gaba ɗaya. Kada kai haka, sai dai kana da imanin da zaka iya rike kanka in ka bayar. Don yanzu wani in ya bayar ya ƙare ɗin buƙatar ta taso masa, ya ce da ban bayar ba, ai da na yi kaza. To Allah ya ce in kana haka za ka zauna kana wato abin zargi, kuma abin nan mai taɓewa wanda abin da yake gare shi ya zama babu. Ko iyalanka na gida in kana bayarwa ɗin ya zama babu, in suka zo suka nema babu, kaga za su ce to kai ka san muna nan, ka san muna da buƙata, me yasa baka rage ba? Kaga ka zama abin laumi kenan a wajensu. To ba a so mutum ya haka shi don Allah. Inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Yana daga cikin abin da zai sa mutum ya yana barna a cikin abin da Allah ya bashi, mun kun yi tadabburi wajen amfani da shi, wato jahiltan, wato karantar wani addini. Wani yana ganin haka din shine daidai, wannan shine da isa kawai, ya yi tabarna dukiya ne, menene yau in an yi buɗa baki ɗin nan, an zo sahuru, abincin buɗe baki ya cika tire ɗaya ko fiye da haka, wanda kuma ba a je an bai wa mabukata ba, ina ma da in kudin kun yi irin wannan ai wanda ya karba ya fi kalada. To in baka samu wanda zaka bai wa zubar za ka yi, in ka zubar ka zama kai mai barna ne, amma in ka bashi ya cifa shi ya kare ka daga wannan barnan, kai ma tunda ya ci din zaka samu da amfani ana kaiwa kullum, wannan daidai ne. Amma ba da wannan ba kawai a nuna isa a gida, kamar yadda Larabawa suke yi. Larabawa kaga yadda suke, idan mutum goma za su ci abinci sai a zuba mutum kamar na 50, kuma dan tabawa za a yi ƙarshen, kuma sai a je a zuba bola, kuma gashi garin su ba almajirai sai bola. To amma su din ma wasu da abinci duk an bari sai su zuba ne da su tafi da shi gidansu, su aje a firiji in an yi yunwa a dumama a ci har ya kare, kaga an kare su daga barna. To wannan jahilci yana cutar da mutane, suna barna matuka. Kuma mun karanta wannan aya da take nuna kada mutum ya yi barna, wani kuma barnansa din yana nuna wato yadda ya tashi ne. To haka shi ma sai ya tashi, in ya tashi cikin dukiyar shi ma yadda zai yi kenan, wato kwaikwayon yadda ya tarar a gidansu. Wani kuma wato rashin sanin rayuwar yadda take, ko da da ba yi da shi yana cikin wahala, idan ya zo ya samu daidai ba, kuma wannan yana daga cikin asbab din. Kuma wani lokacin abota da masu barnan, wasu suna barna ta dukiya, suna yin abu da yawa fiye da kima. To kai in ka ce za ka yi hankali kaɗan kaɗan ɗin, sai a zo ana zargin ka, za a ce kai ka cika rowa, kai wannan me haka, wannan kaza, ai baka yi komai ba, baka yi nuna komai ba. To sai ka ga mutum don kar a yi maganansa sai shi ma ya ce bari shi ma ya yi barna. Ko a aure za a gayyaci mutane a yi abinci daidai gwargwado, kai ka san adadin mutane da ka gayyata, a yi abinci da wani extra tunda mutane wani akwai na kusa wanda kai baka gaya masa ba, in ya ji zai zo. Kuma yanzu kam mun kai wani zamanin da saboda tsadan rayuwa din, wasu idan suka je akwai aure ko akwai biki ma za su zo wurin, su zo su zauna don a yi abincin a ci. To irin wannan kaga kana da lada, za ka yi shi da dama din don a samu a ci. Amma nan din ma kar a yi shi fiye da kimar da za a zo a tara abinci, ga sunan shinkafa tun a tare, kuma ga wani wuri, ga wani 'yan gudun hijira suna nan, ga wani wasu marayu ba su yi karya ba, wani gashi nan. A'a, in har za a yi da yawa saboda biki ko wani abu, ba laifi ba ne a yi a yanka saniya, a yi meye, duk a yi. Amma a lokacin da aka ciyar da mutanen da suke bukata, misali da safe ne, irin an daura aure a al'ada, ana zuwa ana in an daura ga aure ana fidda abinci ana ci, aka ci sai ga abinci da yawa ya rage. To a wakilta wasu akan wannan abincin, kar su bari abincin ya yamma ya bushe ko ya lalace. A'a, ana gamawa sai a tara a hada, wanda da miya shi ma a hada gefe guda, wanda ba hada da miya ba shi ma gefe guda, sai gashi nan a ina ne za a samu almajirai, ko a ina ne za a samu camp, ko wasu 'yan gudun hijira ina za a samu, sai a kai sai a zuba musu, su ma su yi nasu bikin, irin bikin su kenan, su kuma in Allah ya kashe ya kawo sai su yi amfani da shi. Amma in ba haka ba, a bar abinci ya bushe a je a zubar, wani naman gashi nan, wani an dafa, wani danye, wani waye, wani cikin miya, duk gashi nan a je a yi ta zubarwa, wannan barna ce. Haka barna cikin tufafi ma ana yin barna, mutum ya yi wato tufafi wanda shi zai zo ya yi amfani da shi, amma ba zai zo ya yi amfani da shi sosai ba, sai ya zubar da tufafin, shi bai dauka ya bayar ba, shi bai sa ba, gara ta kama ko wani abu ya zai faru, sai ga mutum yana da riga da ta kai shekara 10 baya sawa fa a haje, har ya kai ga saboda ya zama ya lalace, ga shi yadi ne mai kyau, in ka dauka kawo jiha sai ka ga fas ya fashe, da ya bayar mutum nawa za su yi amfani da shi? Ka bai wa wani zai zama dalilin sa na shiga cikin jama'a wajen biki, ko dalilin sa na zuwa juma'a da wannan kayan, kana da lada. Haka mata ma suna yi, su yi ta dinki su tara, wasu duk biki sai sun yi dinki kala uku kala hudu, duk biki sai an yi dinki ana tarawa, amma an zofa ba za a bayar ba, sai a zuba wani abu a kyale, ko gara ta cinye, ko wani abu ya zo zube ya lalace. In kin sa wasu sai ki cire wasu, ki duba a cikin danginki, a cikin makusantanki, a cikin kawayenki, a cikin makotanki, a duba su waye ne mabukata. Wannan kuma wannan size ina wani zai yi daidai da wani mutum. Wannan ma ana yana da kyau shi ma a lura. Don wani din idan shi siriri ne ka ba shi riga kato. Gara shi zai rage, amma mutum shi in mai jiki ne ka ba shi siriri ya zai ba zai masa ba. Sai dai za a ce gashi in za a baiwa wani. To zama ana wannan din yanzu da yawa suna zaune suna tunanin ya za su yi sallah ba rigan sallah. Kai kuma akwai rigunan da inda zaka cire ko zaki cire ya isa rigunan sallan mutane. Sai a diba a basu su ma su je su yi sallansu da wannan shine abin da Allah ya sare musu. Kai ma kana da lada a ciki. A dukkan halaye dai kada mu yi barna a cikin abin da ake na rayuwa na abinci ne ko na tufafi ne ko waninsu ne ko farin kudin ne. Domin Allah ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. Kada ka yi barna a cikin abin da Allah ya baka. Don wanda yake almubazaranci dan uwan shedan ne. Kuma shedani ya kafirce ubangijinsa. Allah ya gafara ta mana ya dace da muga shiryar manzo sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
Assalamu alaikum malam, akwai wani lokaci da na ji ka ambato wanda ake gina gida a sa haya saboda marayu. In Allah ya sa na faɗi daidai shi ne ke suna ba da ɗan wani abu a kan bakalla. To an kawo abun yana ajiya wajen insha Allah malam.
Oh, na ɗauka kai ne za ka bani. A yadda kai ke karantawa. Akwai waƙafi mun karanta Al-Ikhlas wanda akwai fili ana so a gina. Ba mafilin kaɗai ba yanzu jiya ma an ciyar da gidaje wajen na mutum 150 da wani abu. An kai musu shinkafa da gari da wasu spaghetti da mai haka. Gida-gida ake bi ake bayarwa. Ba irin kawai a taru ba ne wanda ya dace da wanda bai dace ba duk su zo su karɓa. A za a yi zauna a karanta gidajen ne a duba. Wannan gida, wannan gida, wannan gida. To an zo an shirya kuma sai a kai gidajen a bayar saboda Ramadan baki. Wannan shi ma babinsa yana nan. Na waƙafi wancan kuma shi ma yana nan. To wannan naka wanda kake faɗa yanzu waƙafin ne. To Allah ya saka mata da alkhairi. Allah ya sa kyakkyawan mizani. Barakallahu fiki.
Sai kuma tambayanta na gaba cewa assalamu alaikum da tambaya nan mace ce tana da ciki sai mijinta ya rasu ya matsayin ta kafa ta yake sai ta haihu ne ko ya za ta yi.
Haka ne duk matar da tana da juna mijinta Allah ya masa rasuwa to karewan iddanta shi ne haifan abin da ke cikinta. Yanda Allah madaukaki yake cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Mata masu juna biyu ajalin iddan su shine wato sahibi abin da ke cikin su. Sawa'un qaruba aw ba'uda al-ajal. Lokacin ya kusa ko ya yi nisa. Yanzu mace tana da cikin wata tara. Miji ya rasu. Da sati biyu sai ta haihu ta gama idda. Iddan ta ya kare. Sai mace gashi tana da cikin wata daya. Sai bayan wata tara kuma za ta haihu. To sai ta haihu da kafin iddan ya kare. Amma a tsakanin wannan wata taran da za ta yi ko takwas din da za ta yi in Allah ya kaddara wani abu kamar wani hatsari ko tsotsayi wani abu ya faru cikin ya zube da kansa to shi ma babu iddan ya kare. Dama rabuwanta da abin ne. Amma sai mace ta ji tsoron Allah kamar yadda Allah ya ce wala yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihin. To kada mace ta ce za ta je ta zubar da ciki don ta fita daga idda da wuri. Kaga wasu suna yin haka. Akwai wanda aka saka ma suna yi, wanda miji ya rasu ma suna yi. Su suna so su yi sauri su fita daga iddan wata don ta ci gaba da business inta, wata kuma don ta ci gaba da auren wanda take so wani da ya zo ya shige mata gaba. A dukkan rayuwar.
Na gaba kuma na neman addu'a ne kacce malam. Na neman addu'a ne miji na ba lafiya shekara da yake nan miji ya ramu su da fama tare da hakan. Abun babu daɗi samun addu'a Allah ya kara mana haƙuri da kuma doriya a kan wakanna
duniya kenan. Daɗinta akwai rashin daɗi, lafiyanta akwai ciwo, samunta da rashi, dariyanta kuma na tare da kuka. Zai sa ta zama ba ta da ƙima. To Allah ya ba shi lafiya su kuma Allah ya saka musu akan dawainiyan da suke yi su kara hakuri jarrabawa ce daga Allah shi ma yadda aka jarrabe shi da ciwo ko kuma an jarrabe ku da jinya da daukan dawainiya Allah ya saka muku
amin
shi kuma Allah ya daga kafadar sa
amin
kuma ya sasa kai ya ce ta aljanna za a yi muku
amin imamu tambayar daga wannan assalamu alaikum malami almajiri ina tsangaya kuma karkashin na akwai dali akwai yaran da ke koyarwa hakan kuma ina da malam ina da masa hidima idan kuma ga ita kashi yanzu malam ina da shi ita kashi shin zan bar karatu kan ta da yaran da ke kashi kuma in ita kashi akan makalla
eh to ka duba abin da yafi maka abin nan karfi intisafi sunna ce mustahabbiya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma sahabbai bayan shi sun yi kuma musulmai suna yi har yanzu to idan ka shiga itikafin zaka ga amfanin da zaka samu na kai kadai ne sai dai kawai in ka tarayyantar da mutane cikin addu'anka ne amma yanzu wannan in karantarwa wato kamar nauyi ne aka daura maka duk wanda yake da wani nauyi a kansa to in ba wanda ya daura masa din ne suka yarjejeniya ko suka samu abun mafita ba to bai kamata ya bar abin da yake din ya ce zai je shiga itikafi ba amma idan kun yi yarjejeniya kamar kana aiki ne wajen aiki ka nema izini an baka izini ko kuma ka kawo wani wanda zai karbe ka to wannan hali zaka tafi itikaf to nan ma wanda kake karantar da su idan baka nan me zai biyo baya mai yiwa karatun su zai lalace ko su fara wasu ɗabi'u mara kyawu a dalilin rashin ganin ka ko wasu wajibabbu ne za su salwanta idan akwai wajibin da zai salwanta dalilin tafiyan ka to karka bar wajibi ya salwanta dalilin neman ladan sunna ka zauna ka shirya wa kanka zuwa gaba lokacin da zaka samu dama kamar yanzu yawancin irin wannan matsala tana samu mu ne yayin da muka tada maganar da wuri amma yanzu a kuraren lokaci kai da yana da nufi yanzu in zai shirya don baɗin Allah ya kai mu sai kaga zai samu mafita insha Allah ko dai a cikin wayanda yake karantarwa a samu wanda ya shiga ido zai tsaya akan yaran ko kuma a din ne zai samu wani ya kawo ko kuma a karatun nasu ne za su kawo inda zai itikafin shi yana masallaci yana itikafin suna karatu a wajen masallaci in na gyara ne in na karatu ne sabo za a ba su in na gyara ne su zo su same shi a masallacin yayi musu su fita waje su yi karatun su ko su zauna a masallacin in babu hayaniya ba mutane da yawa su yi karatun su kaga duk wannan matakai ne na shi zai samu itikafi su kuma ba su samu asara ba na karatun su sai yayi irin wannan tunanin
shi zai ma
musu sai ma sosai tunda akwai hakoki din ya san yadda zai samu abun mafita
sai mun tambayi mun gama cewa madam assalamu alaikum da account hannun ta na mamanta ne kuma ta gyara shi zama nata to madam kudi ya shiga account din 1000 kuma ga mahaifiyar ta
kudin nawaye
na mahaifiyar ne aka dan mahaifiyar ne aka kawo mata account din ta
domin take so sai ne
to madam ta kashe kudin ne
aha
ta kashe kudin kuma ga mahaifiyar ta rasu kuma ta da kanni ta ga kanni ta akwai kudi kaza ya shiga da
in ba ta biya duniya ba za ta biya lahira
mana dole sai ta biya
ma wannan ba magana
duk da cewa ta yi yafiya wajen kanin na ta wasu ya kuma ta ga musu ainihin ne sai ta yi yafiya
wanda yafiyan da ba za ka yi magana irin kamar mutum ka zage shi ko kai wani abu wanda ambaton abun zai sa ya zama wata rigima amma mutum kudin gado ne sai su nawa ne jatumar ta bari kowa a rubuta ka san shi daga naira 100 nan kowa ka san shi kaza da kaza da kaza ne kowanne ta same shi ɗaya bayan ɗaya to gashi akwai kudin mama da yazo kudin rabonka kaza ne a ciki amma na kashe ka yafe min na yafe shikenan sai a kashe ka yafe min ni ba zan yafe ba to bashi ne a kaina tunda yanzu ba ni da kudin ta yi a haka eh to da yi wata mata addu'a kuma ta yi kokari ta fitar da wannan haƙƙin
na'am
Allah ya kan nuna mutum abu a mafarki ta fuskoki daban-daban ta ma'anoni daban-daban
na'am
duk wani abin da ta sani alaka akwai alaka da gyatumar ta yi kokari ta gyara
na'am
inda ba ta mata biyayya ta yi wata sifare ta dinga sadar da zumuncin dangin ita uwar na ko wani abin da uwar ta gaya mata ta yi ba to ta gyara tana yi, ko da tana da wani hali da ake mata fada a kai, to ta gyara yanzu.
Na'am malam. Malam ta nuna gaban cewa malam mijina ne mijina ne zagin matarsa a gaban budurarsa a kan wata nawa.
Wawa kenan.
Har yake ga budurar ma tana iya kiran matarsa.
Wawa kenan.
Kuma
na intarama mijin sai ke. Wannan bai kai mara ka sai kere shi kama ganye din ba. A gaban matarka. A gaban budurwarka kake zagin matarka. Kuma budurwar kana so ita ma ta zama matarka?
To. Alamu haka malam.
Ita ma in tana da hankali ai ba ta yadda ta aure ka ba. Don in ka aure ta zaka zage ta a gaban wata. Saboda haka zagin bace a haka ma ba daidai bane. Zagi gaba ɗaya ma musulunci haramun ne. Balle kuma matarka wacce kun yi zaman aure da ita, duk abin da ya faru tsakaninka da mace sai hakuri ka ceje, in kun rabu ku rabu lafiya. In tana nan ne kuma mai amfani zagin, ka zage ta kuma ka zauna da zagaggiya. A tafiya fa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wani ya zagi raƙumi fa ya je ya la'anci raƙumi, Annabi ya ce ku fitar da ita ta la'antu raƙumi. To duk wanda yake zagi matarka ka zage ta ka kan tsine mata, to wannan zagi ko tsinuwan ba zai faɗi ƙasa ba. In ta dace ya faɗa kanta, in ba ta dace ba kai ka zagi kanka. Saboda haka ai hattara da wannan, wannan bai zama wayewa ba a gaban wani. Zai zauna a gaban matarsa ta aure ya yi video call da budurwarsa ko wane ne suna kallon juna suna a hira, don dai ita ba ta da bakin magana ko ba abin da za ta iya yi. Wannan cin mutunci ne.
Malla hadda cewa sun jama ta kamanni in ta zagi wuri wata sa.
Ba na, me na gaya masa, na taba gaya ma mutum wawa ne? Amma buɗan baki na nace wawa ba? Wannan da kake ganinta, duk kyanta, duk iya magananta, duk kulliyanta, yanzu dai bata shiga gidanka ba. Ka bari sai ran da ta shiga gidanka ta yi wata shida, sai ka haɗa ka kwatanta ta da wannan waya shi wani.
Kan niya nike son in yi wa basu a niyan aikawa ladan ma mahaifiyata, kuma ana son wakilci wani ne yi wa masaraka, shin zan gaya mishi da yin masaraka da zan yi ko kuma dai kawai
ba sai in ka so ka gaya mara, in ka so ba sai ka gaya mara, kai niyyar ka ake bi ga za ka gaya masa ga wannan abun na shirya shi don kaza ne.
Ma sau da ana son shirin da madan mubarak ne lokacin za ku bo ku yi tambayar naku a nan babin naku duka ba ku kuɗi. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kuma ta kusa da ni biyu hudu tara ta fili bakwai biyu daya tara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sibir tara sifiri uku shida takwas ɗaya biyu, sibir tara sifiri uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara. Assalamu alaikum. Bismillah.
Ni fa bana ji.
Ina so kin maso kai neman tambaya. Kin gama?
Ba ta gama ba.
To ki sa ki da tambaya ji. Don fa ta fara mu da miki fada ba. Bismillah. Me mai ta tambayan ki? Ki ya buki saki bugowa. Assalamu alaikum. Bismillah. Na'am.
Aidi mi sare ado sare am. Ngira. Na'am.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Marhaba.
Kije me? Wallahi ba ma jinki kwata kwata ina buki sai ki bugowa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tambaya shi buga tambaya ne muke son karin fama mallam wannan take assalamu alaikum ina gaishe da mallam Allah karama Allah ya nemi son kwana
Allah
ya rahama shi ne mace sai ta tsaga kirjinta kadan da sai jini ya fito sai aka yi amfani da wani jini ta yi magani da shi dan mijinta ya so ta yi da komai dan Allah mallam ya matsayin wannan hukuncin
haramun ne tsaga jikinta ba bisa bukatan tsagawan ba ko saboda kaho ko wani ciwo haka kawai mutum ya tsaga jiki jini ya fita haramun ne bai kenan na biyu kuma abinda aka yi da jinin shi ma haramun ne saboda haka ta tuba ga Allah daga dukkan abinda ta yi din in tana son mijinta ya so ta ta zamanto mai gaskiya tare da mijinta ta fifita abin da mijin yake so kuma in yana da iyaye ta girmama iyayen mijin sannan kuma ta ci gaba da addu'a akan Allah ya sa mijinta ya so ta ba kawai bane a soki kina waina mutane a'a a soki saboda kyawun ɗabi'unki an soki kuma kina da kima wannan shine Allah ya sauke amin
assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa alaikum salam bismillah wa alaikum salam bismillah muna jin ka fa
shi baya jin ka
salam alaikum
marhaba
hello bismillah na ga da me tambayin ki akan taka ba kina sani ni ha guri sai ki bugwa ni ha guri mai tukin baya mai ji baya fitowa assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah
ana ba lafiya
ana ina da tambaya
na'am
akwai matsala ce a gurin ne suka fara sallar yamma ne da 11 su gama karfe 1
11 su gama karfe 1
su gina karfe 1 matsayin sallar ne su
to
sannan kuma tambaya na ne shi ne wuce wanda ya sha wani malami saboda rashin bacci da zuciya sallah
ban fahimce ki ba
naji naji
to shikenan ki
dafa
Assalamu alaikum.
Wa alaikum
salam. Wa alaikum salam.
Alaikum.
Muna jinka.
Wa alaikum
salam. Muna jinka. Wa alaikum salam. Muna jinka. Wa alaikum salam. Yana buƙatar ka sake bugowa.
Idan an dauka ko kai baka ji sai kai magana don ana jinka.
Assalamu alaikum.
Alaikum
salam. Bismillah.
Marhaba. Na'am.
Na'am. Bismillah.
When you took a song with her, like a song with her,
yawa
ya yi ki akan kalla mamma ya tafi karka da sunna
wa wannan tana cewa ta dama ana hukura baki ne saboda kar wannan abin da ake ji din ya ja hankalin mai sallah in kuma akwai abin to ba a so mutum ya haɗe abun a sallah in ka ce abu a sallah sallah ta bashi amma jin dandano din zai sawwa zai shawwasha mutun ne ba zai samu natsuwa to Allah ya sa mu dace da shiryar manzo sallallahu alaihi wasallam gashi mun zo dai goma na karshe wanda lokaci ne da ya kamata mu mutun ya yi tunanin abin da zai gabatar da kuma neman yafiya akan kurakurai da suka faru a baya Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana amin wanda ba su da lafiya a suna gida ko asibiti muna roƙon Allah ya ba su lafiya amin masu yin sana'ar kasuwanci Allah ka sa musu albarka a kasuwancin su ka ba su ikon faɗin gaskiya da yin gaskiya
amin
masu aikin likitanci da asibiti Allah ya sa musu tausayi Allah ya sa kar su karbi kuɗin mutane a inda ba a yadda aka su karbi kuɗi ba
amin
sawa'un a kowane asibiti ne ba sai mun ambata ba Allah ya gyara zakatunmu gaba daya Allah ya gyara dabi'un ƴaƴanmu da iyalanmu
amin
Allah ya wanzar da lafiya da zaman lafiya a cikin kasar mu da jihar mu
amin
ya Allah muna roƙonka ka ba mu kariya
amin
Allah duk wanda yake neman tozarta mu Allah ka shiga tsakanin mu da shi ya rabbul ardi was samawat
amin
nasaluka Allahumma bi asma'ikal husna kulliha an tudkhilana aljannata wa tujirana minan nar Allahumma sallana umurana kulliha اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة
آمين.
اللهم جل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا
آمين.
وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين
آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
آمين. الحمد لله ما صور أنت وشر لمدى المبارك